Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon BOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalar. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau Laraba 7 ga watan Nuwamba shekara 2018. Suna Nasir Fil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makeri da masu ran abokan aiki muke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yayin da ake dakon sakamakon zaben da aka gudanar jiya Talata a nan Amurka, za mu kawo muku fashin baki inda za ku ji.
Dinnan aka faɗi cewa su ainihin ƴan Republican za su riƙe ainihin majalisar dattawa. Sun samu sofa, sun samu kamar ƙuri'u a sanatoci 50 kenan.
Za kuma kawo muku ci gaban muhawarar da wasu 'yan jam'iyyu daban-daban a nan Amurka.
Ba wanda ya taɓa bawa da suka shigo ba su kan gada ba, ya zama da su 'yan ƙasa, ya ba su ikon zama 'yan ƙasa kamar Ronald Reagan. Duk in kika duba fatin guda biyu, akwai masu ra'ayin riƙau, akwai wanda za ki ga tsakiya suke, akwai kuma wanda ta can gefe suke.
Haka kuma za a ji cewa Majalisar Dokokin Jihar Kano ta ce za ta ci gaba da binciken zargin karɓar rashawa da ake yi wa gwamnan jihar duk kuwa da umarnin kotu. Ba za mu samu damar kawo muku shirin demokuraɗiyya ba saboda zaɓen Amurka. Yanzu dai ga yadda duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Jami'iyyar Democrat ta nan Amurka ta kwaci rinjaye a Majalisar Wakilan Amurka a zaben rabin wa'adi da aka gudanar a jiya Talata, yayin da jami'iyyar Republican ta ci gaba da rinjaye a Majalisar Dattijai. Wannan zai sauya shugabanci a Washington, kana kuma zai iya yin tasiri a shugabancin Trump. Wannan kuma yana nufin Majalisar Wakilan za ta iya kaddamar da bincike akan gwamnatin Trump. An gudanar da zaben ne akan kujerun majalisar wakilai 435 da wasu kujeru 35 a cikin kujeru 100 na majalisar dattawa, da ma wasu kujerun gwamna a jihohi 36 cikin jihohin Amurka 50. Yayin da aka bude zabe a jihar California da ke yammacin Amurka, wani mai kada kuri'a Richard Levitt ya ce fushi ne yasa mutane da dama suka fito wurin yin zaben.
I think a lot of people are angry and want change, but that doesn't mean they'll get it.
Mutane yana gani mutane da dama suna tare da fushi ne kuma suna neman wato su samu canji a harkar siyasar Amurka, shi yasa suka fito yin zaben. Amma kuwa hakan bai nufin za su samu canjin da suke so, kuma shi ma ya ce hakan yasa suka fito yin zabe. Bayan bincike na shekara guda, yana neman inda zai kafa ofisoshi guda biyu. Wato kamfanin kasuwancin yanar gizo na Amazon ya samu inda zai kafa waɗannan ofisoshin. Da farko ɗaya ne yake nema, amma yanzu zai kafa guda biyu, kuma waɗannan ofisoshin za su yi kyakkyawan tasiri a inda za a gina su: birnin Long Island na New York da kuma Crystal City na arewacin jihar Virginia, da aka zaɓa domin a gina ofishin, a cewar wata majiya wacce take da bibiya akan tattaunawar Amazon. Tun da farko kamfanin da ya yi alƙawarin samar da gurabun ayyuka 50,000 tare da biyan albashi mai tsoka, wanda shugaban zartarwa na kamfanin Jeff Bezos ya ce zai kai adadin ma'aikata da suke aiki a shelkwatan kamfanin da ke jihar Seattle. Amma tana yiwuwa Amazon za ta raba ma'aikatan a wuraren guda biyu daidai wa daida. Abinda babu tabbaci a kai a halin yanzu shi ne ko sababbin ofishin ɗaya zai zama shelkwata da za a yi amfani da shi. To abin tambaya shi ne ko Amazon na zai yi wannan aikin a ɗaya daga ciki a matsayin helkwata. Kolko ya ce helkwatan ita ce wato inda shugabannin kamfanin za su zauna. To sai dai ba iya gano inda shugabannin Amazon kamar mai kamfanin da ake kiran shi Bezos ya fi yawan zama ba. Idan kuwa har Amazon ya raba ma'aikatan 50,000 wuri biyu, to hakan na nufin ofishin ba za su yi girman irin na Seattle ba, inda akwai ma'aikata sama da 40,000. Hukumomin Somalia sun ce sun fara binciken mutuwar wasu fararen hula guda hudu da aka ce rundunar kwatar da tarzoma ta majalisar ta tarayyar Afirka sun kashe su a jiya Talata bayan fashewar wani bam a gefen hanya wanda yake auna ayarin rundunar zaman lafiyar. Bam din ya tashi ne a gundumar Huliwa dake arewacin babban birnin kasar Mogadishu kusa da mararraban Balad wanda kuma ya lalata motar daukar ruwa. Wasu shaidun gani da ido sun fada wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa bayan bam din ya tashi sojojin zaman lafiyan sun yi farautan waɗanda suke ganin su ne suka kai harin. Nan ne suka harbe wasu fararen hula guda hudu a wani shagon gyaran mota wanda ke kusa da wurin. Waɗanda aka kashe sun dai sun hada ne da direbobin motocin jama'a da wani direba da motarsa ta lalace. Jama'an Somalia sun ce sun tabbatar da harin bam din akan ayarin sojojin kuma mutuwar da ta biyo baya. Shedun da iyalan da na waɗanda wannan abin ya rutsa da su sun zargi sojojin wanzar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar Afirka da kashe fararen hulan bisa ganganci a matsayin martani. Mai magana da yawun sojojin zaman lafiyan da ake kira Ahmed Suma a takaici ya ce rundunar tana ƙoƙarin tattara bayanai akan wannan batu.
Baba ya kuma kirki ne karanto labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da anan Amurka ake dakon sakamakon zaben yan majalisu da na gwamnoni da aka yi jiya Talata, na tattauna da mai fashin baki kan harkokin siyasar Amurka, Malam Hassan Sallauji Biya, inda na tambaye shi yake ganin sa yadda sakamakon zaben zai kasance.
So as a filu yanzu nan kafin mu fara wannan interview da kai, yanzu nan aka faɗi cewa su ainihin ɗan Republican za su riƙe ainihin majalisar dattawa. Sun samu sofa, sun samu kamar ƙuri'u sanatoci 50 kenan. To ka san dama
wato dama abinda suke bukata kenan,
su riƙe rinjayen su. Hasan dama kuma in ma suka kara doka ɗaya yanzu to cikin wanda suka rage ba a riga aka faɗi sakamako ba. To wato suna da wata irin tazara kenan a yanzu a yanda ake yanzu haka. Shugaban mataimakin shugaban ƙasa dama shi yake kada ainihin ƙuri'ar rinjaye tunda shi kuma Republican ne. Da abin da suka zaɓa zai zaɓa tare da su don su zama a 51.
Idan suka yi kunnan doki kenan sai mataimakin shugaban ƙasa ya zo ya zaɓa ɗaya daga ciki sai ya raba gardama kenan.
Kwarai kuwa kuma yanzu mun san cewa Mike Pence dai ɗan Republican ne.
Haka.
Kuma guda abinda suka zaɓa yana zaɓa tare da su. To a takaice dai ƴan Republican, ɗan jam'iyyar Republican sun riƙe rinjayen su a majalisar dattawa.
To me ake ciki a majalisar wakilai, ya kake kallon lamarin zai faru?
To majalisar wakilai nan abinda mutane aka yi ta kafafen yaɗa labarai da masu sharhi suke cewa shi ne da masu ainihin ƴan jam'iyyar Democrats ana ganin cewa za su samu nasarar kwace ainihin majalisar wakilai. Ya zamanto cewa suke da rinjaye, suke da iko da wannan majalisar. To a yanzu haka kamar yanzu da muke magana da kai, gaskiya saura kaɗan ya rage masu su samu wannan nasarar. Bifi ɗan ƙuri'u 10 wani abu ba su kai ga wannan namba ta wajen 230 da ake tunanin za su kai. In hakan ya faru to automatically suke da ainihin rinjaye a cikin majalisar wakilai. Ana tauta da zaton duk da ba a gama kada ƙuri'u, ba a gama ƙidayar ƙuri'u ba a ko'ina a faɗin Amurka, amma ana tunanin cewa lalle abubuwan alƙaliman da suke suna nuna cewa suna gab da cimma wannan nasara.
Malam Hassan, to akwai naga cewar kamar 'yan siyasa sun maida hankali akan wasu jihohi kamar jihar Georgia da Florida. Me yake kawo haka? Me yasa suke maida hankali in ka duba cewa akwai jihohi 50 a gefe guda?
Wato kamar mu fara da maganar Georgia nan. Haka Georgia wato tsakiyar kudancin Amurka za a ce take kenan. Kuma jiha ce wadda aka san ta da jimawa ta 'yan ra'ayin Republicans ne. To abin da ya faru a wannan karin ita wannan Stacey Adams ita ce attacker Democrat. Bayan ga cewa ita baƙar fata ce, to ita kuma wato yanda ta yi gwagwarmaya a lokacin da aka yi zaben cikin gwani ta zo ta bige mutane da yawa wanda suke da suna a ainihin jam'iyyar Democrats a wannan jiha kai kai tasiri. To ana ganin cewa kamar zai zama wani zaɓe mai tarihi ya kasance cewa jiha da take jajjawar gasar nan jashi ne a kamar Republicans jajjawar kamar Georgia ya zama mace kuma bakan fata ta zo ta ɗauki wannan jihar. To shi yasa ka ga duka wato an sa wuta an sa nazari akan wannan jihar ta Georgia.
To ina zaɓen gwamnoni kuma?
To gwamnoni kamar kuma yanzu a jihar Florida da muke magana shi ma ta san Andrew Gillum wato yana can yana fafatawa da ainihin DeSantis. To shi ma ana ganin wani zaɓe ne mai tarihi saboda ita ma jihar Florida ita ma jajjawar take wato ta 'yan Republican ce kuma gwamnan da zai sauka yanzu shi ma Rick Scott shi ma Republican ne. To ana ganin shi wannan baƙar fata in ya iya ƙoƙarin ƙwace ainihin wannan jiha ya zama zai zama gwamnan na farko shi ma baƙar fata a wannan jiha.
To mun ga a cikin wannan zaben mun ga cewar shugabanni na siyasa sun fita sosai kansu da kafarsu musamman kamar Donald Trump ya fita sosai yayi campaign wa 'yan jam'iyyarsa ta Republican. Me hakan yake nufi gare shi tunda yanzu ya rasa majalisar wakilai yana da majalisar dokoki, shin haka zai sa ya ci gaba da aiwatar da ayyukansa da yake son yi kuwa?
Wato tsoron fargabar Donald Trump shi ne ya rasa majalisar wakilai, saboda idan ya rasa majalisar wakilai wato zai zama irin abin da zai iya zama wani abin da ake ce ma irin lame duck president na wato shugaban kasa ne kana yika
wanda baya yin komai.
Yawa wani abu dai muhimmi kamar wani abin doka wata take da ƙarfi wadda take sai ta hanyar majalisar dattawa da majalisar wakilai.
To mai fashin baki kenan ka al'amuran siyasar Amurka Malam Hassan Sallauje mun gode. To daga batun siyasar Amurka zamu leƙa Najeriya kafin mu sake dawowa nan Amurka. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta ce za ta ci gaba da binciken zargin faifan bidiyon da ke nuna gwamna Umar Ganduje da wato Abdullahi Umar Ganduje yana karɓar rashawa daga wasu 'yan kwangila a jihar Dokko da umarnin da kotu ta basu. A zantawa da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari shugaban kwamitin Honorable Baffa Abbadin Agundi ya fayyace dalilinsa na ɗaukar wannan mataki.
To na farko mun yadda cewa ya kamata majalisar dokokin jihar Kano ta girmama kotu, ma'ana mu je kotu mu ji kira da aka yi mana mu kuma faɗi irin namu tunanin. Na biyu, a fahimtar mu da aikin wannan kwamiti da muke yi, muna yin sa a doren kundin tsarin mulkin Najeriya sashi na 128 da 129 kuma muna ganin muna yin abun da yake na daidai. Bayan wannan za mu ci gaba da aiki na kwamiti kamar yadda ita kotu ta ce mu je ne ba daina aiki ba, ba ce mu daina aikin da muke yi ba, amma in kotu ta muka je ta fassara cewa abinda take nufi mu daina aikin yi ne za mu girmama kotu, domin bai kamata a ce majalisar dokokin jihar Kano ce za ta ki bin umarnin kotu ba.
Kenan kamar yadda kuka tsara za ku ci gaba da bibiyar zancen faifan bidiyon nan da ƙwararru da lauyoyin ɓangarorin nan biyu?
Za mu ci gaba da aikace-aikacen kwamiti kamar yadda na gaya maka, amma idan zuwa Monday ranar Litinin sai kotu ta ce abinda take nufi mu dakatar da duk wani aiki, to sai mu girmama kotu a matsayinmu na masu yin dokar da kotu take fassarawa.
To tunda haka ne yaushe ne za a zauna domin tantance wannan bidiyo da ƙwararru da kuma lauyoyin ɓangarorin da kuka ambata a baya?
Kamar yadda muka gaya ma dokar wannan gida ta faɗi cewa wannan aiki ne da za ka yi shi a zaman sirri na majalisa, bai kamata kuma in maka bayanin wannan ba zaman sirri ba kenan. Don haka an yi haƙuri za a ji kowane irin matsayi ne a kai.
Amma ran Juma'a da wakilin gwamna ya zo kun ayyana ranar Talata a matsayin ranar da za ku yi zama, ko da yake a lokacin ma ba ku ayyana wurin ba.
Haka yake.
Yanzu yaushe ne za ku zauna kina?
An canza, ka ji wata sanarwa da ta canja abin da aka faɗa ne?
Ai, Talatar kuma ta wuce yau kenan.
Sai kuma aka ce maka an zauna ko ba a zauna ba?
Daga cikin da'awar lauyoyin nan sun ce ba ku fa da hurumi dangane da zancen binciken nan, huruminku kawai na zancen budget ne ko ba a yi shi daidai ba ko wani abu mai kama da haka.
To kamar yadda ka sani muna ja domin muna ganin muna aiki ne akan doka, amma duk lokacin da wani dan kasa izo ya ce yana da wani abu da zai faɗa ko da a wasa kuma sai ita fi kotu, to ya kamata shi wannan da ya je mu girmama shi, ita kotun da aka je gabanta mu girmama ta, watakila za mu iya samun ƙarin ilimi da mu da su ko abin da muke faɗa gaskiya ne ko wanda suke faɗa gaskiya ne.
Wasu na ganin wannan order ta kotu kamar ta karya lagon ku na aikin nan. Haka abin ke?
Ah, ko kusa. Ai duk lokacin da kake tafiya a cikin tsari na aiki na gwamnati, ya kamata ka san akwai matakai da yawa da yawa da zaka tsallaka su. Kuma ɗaya daga cikin matakan nan shine akwai ita kotu wadda ita ma zaman kanta take yi. In wani abu ya fado kada ya baka mamaki. Amma ka girmama abin da aka tuzo yi shine abin da muke gani.
Amma honorable akwai masu ganin cewa fa su lauyoyin nan ma dai akwai zargin kaman wasu ne da watakila ba sa so watakila majalisa ta ci gaba da wannan aiki suka yi amfani da su. Ku ya kuka kallo wannan batun?
To komai zai iya faruwa, ba za ka iya yanke hukuncin menene ba, watakila yancin su na yan kasa ne, Allahu alam.
An ce kana fuskantar matsalan ba aikin nan, haka ne?
Babu wanda ya matsa mana kan wannan aiki da muke zuwa yanzu. In kuma an matsa mana za mu iya fada, ko daga bangaren waɗanda suka yi ƙara suka dinga zuwa da tarnaƙin da zai hana aiki sai mu fito mu fada. In daga bangaren wanda ake ƙalubalanta ne sai mu fito mu fada. Amma zuwa yanzu ba mu samu wani abu da ya hana mu gudanar da aikinmu ba.
To madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a goma na cewa karfe 12:16. To yanzu kuma za mu koma Najeriya inda za mu kawo muku ci gaban wato muhawarar wasu 'yan Najeriya da ke cikin jami'u daban-daban a nan Amurka da suka haɗa da Eliyakub wato Malam Aminu Eliyakub da Malam Yahaya Nok da kuma Hajiya Hurairah Musa.
A gaskiya ban yadda da abin da ya faɗa, especially wannan ƙarshen maganan da yanzu ke na maganan cewa wai za ka shigo da ƙa'ida. Kamar yanzu wannan maganan da Trump yake faɗa na caravan ɗin nan, most of the mutanen nan da za su asylum seekers, so in za su zo an riga za an musu takardunsu, ba wai za su shigo kawai su buɗe ƙofa.
Amma Hajiya, gaskiyan lamarin waɗannan baƙin da ake magana ɗin nan kimanin 7,000 da suke dinkaruwa, idan kina sauraron labarai za ki ji cewa wannan gwamnatin abinda take faɗa shi ne kafin su shigo sai sun tsaya Mexico nan sun nemi yancin samun mafaka ɗin nan daga Mexico kafin su shigo, ba wai sai sun shigo tukuna a basu mafaka ba. Kuma kamar yadda ya faɗa, in kina kallon talabijin kina sauraron labarai, mutane ne ba kaɗan ba suke ƙoƙarin shigowa a lokaci ɗaya. To daidai ne a buɗe ƙofar nan su shigo ba tare da an tantance wa ke shigowa
kuma ba abin da Democrat suka ce kenan ba ma fa. Ba a ce wai kawai mutane a buɗe musu ƙofa su shigo ba, ba wanda ya dube su. Amma dai a mutunta su shi fa ba mutunci, kowa fa ya mai da shi kai baka da hankali, ya degrading mutane da immigrant da da ake ɗaukaka su a kallon su da mutunci. Amma yanda yanzu shi ya mai da kowa, in dai kai ba wai shi ma ba wai wani abu bane, abin da ke ba ma Democrat haushi da yake mai da cewa in kai baki ne, in kai Spanish ne ake wulakantawa. Amma mutanen da suka fito daga Europe, da suka fito daga Russia, da suka fito daga waɗansu garuruka, ai baya musu wannan wulaƙancin.
Yawa, to Hajiya, me zaki ce game da waɗanda suke cewa su 'yan jam'iyyar Democrat suna neman baƙi su shigo nan ba don wani abu ba, kawai don dai a jefa musu kuri'a, suna gani domin aka ba su wannan dama za su ce tunda ku kuka ba mu dama ainihin abin da ya sa 'yan Democrat suke runguman baƙin nan kawai don samun kuri'a ne in aka tsaya zaɓe?
I don't think abin da ya sa kenan ba. I think partin demokratiya su dai suna da son mutane. Shi yasa na sha mamaki da Malam ya ce wai Republican na son mutane. I agree with you, gaskiya ni demokratiya da ta je da far left da ta zama irin ku sai kyauta ba na son shi. Wannan a Democratic Party ba ni son wannan. Amma in ka ce wai a yi dai yanda aka ce na belief ɗin America, kai ka zo nan kai aikinka ka tsaya ka bi law and order za ka zama duk abin da za ka zama, shi ne ni nake na san cewa Democratic Party tana yi. Amma wai a ce wai Republican Party wai ta fi da Democratic Party san mutane, to gaskiya ban yarda da watan ba. Amma inda na ga Republican Party sun yi ɗan daidai, okay ɗin ba za a zo a ba kowa kome kyauta ba. It's not right. But that is what we abunde go ensin suke zama to the extreme. Republicans kuma suna extreme din na cewa su ringa wulakanta mutane su dotsarta su. Kai kuma wa'an su ma akwai wa'an su democratic din da suke cewa wai a ba mutane kyautan wannan a ba wannan. Wannan gaskiya ba daidai ba. Mu koma yanda da muke ta a middle din.
To eh wato bari mu je middle middle din shine Eliakub shi da yake independent to kai Eliakub ya kace ganin menene raunin jam'iyyar Republican menene raunin jam'iyyar Democrat menene kuma karfin waɗannan jam'iyyu a ganin ka da yasa wani lokaci ka jefa ma dan Republican wani lokaci kuma ka kada ma dan Democrat kuri'a
ai kinga shi yasa bana cikin ko daya saboda zan iya faɗa abin da nake so akan kowace jam'iyyar duka maganan da wato bakin ku biyu suka yi magana suna da alaka a ciki amma kuma kamar yadda shi malami ya ce Democrats ba wai suna son necessarily suna son mutane bane duka in kika duba cikin partin da Democrats da Republicans akwai wanda wato masu ra'ayin riƙau wanda ba su son canza abubuwa kamar yanzu misalin wanda za a ce sun shigo kamar refugees ai babban jagoran da Republicans suke gayyara da shi Ronald Reagan har yanzu ba wani president wato shugaban kasa da ya taba bawa ban san kuma ko wato bakin ki biyu suna nan ba lokacin Ronald Reagan yana shugabanci a kasar nan amma lokacin ai ina nan lokacin ba wanda ya taba bawa wato kamar masu zama wanda suka shigo ba su kan kada ba ya zama da su yan kasa ya ba su ikon zama yan kasa kamar Ronald Reagan kuma in kika duba tarihi haka Republicans suke duk in kika duba partin guda biyu akwai masu ra'ayin riƙau akwai wanda zaki ga tsakiya suke akwai kuma wanda za su kuma ta can gefe suke to yawanci wajen da matsalan ke tasowa shine in aka zo aka samu a ce kamar yanzu Trump kamar yadda malama ta faɗa ba dan Republican bane in kika duba akwai interview da ta bayi shekaru da suka wuce suke yake cewa an zai takarar shugaban kasa zai fi samun wato ragaman a Republican Party ba Democrats ba saboda ya san abin da Republicans suke so abin da kuma yi amfani da shi shine kiyayya ga mutane kamar shi malamin in ya duba tarihi a yawanci abin da yake faɗa kawai wato yana striking fear ne kiyayya na mutane musamman turawa da yadda da suke tsoron bagake da kuma baki da suka shigo abin da yawanci Trump ya yi amfani da shi kenan ai ya samu kura da kuma ƙarya duk wannan yana saboda haka in kika duba partin duka guda biyu Democrats and Republicans suna da shashi akwai wanda suke hannun dama can akwai wanda suke hannun hagu can yawanci kuma zaki samu wanda suke tsakiya tunda akwai wanda ra'ayinsu in ya zo daya da yan Democrats din akan wasu abubuwa kamar tsaron kasa kamar wasu abubuwa haka abubuwa da hakan nan da kuma kashe kuɗi da gwamnatin kasa take haka kuma zaki samu a Democrats akwai wanda suke tsakiya kuma to saboda haka duka akwai su shi yasa ni daman tun farko ban yi rajista da wani party ba independent ne zan iya jefa ƙuri'a duk wanda na ga ra'ayinsa ya kusan kamar nawa kuma akwai su a party Democrats akwai su a party Republicans amma ina ji bai kai ba wai an ce Democrats Republicans akwai wanda ba su san mutane haka kuma a cikin Democrats akwai wanda ba su san mutane musamman baki da suka zo musu kasa wanda suna musamman kuma zan ce turawa wanda sun zo kasar nan suna ganin cewa babban dalili shine cewa suna ganin karfinsu yana raguwa saboda in kika duba data na aihuwa turawan ba sa aihuwa da yawa kamar replacement ba abinda ake kira replacement ba sa aihuwa sosai kamar na jihar Ohio yanzu yawanci in kika hada yan Africa da yan Latino da suke sun kusan kama su wayannan sau yawancinsu kuma wanda suka rage tsofi ne saboda ka suna ganin suna mutuwa al'adansu da suka saba da shi yana tafiya wasu al'ada daban wasu ko musulmai wasu ko da kristan ne al'adansu daban kamar yan Afirka da shauransu abin da yake tsoron su kenan kuma abin da Donald Trump ya amfani da shi kenan da kuma wasu karerai hakan nan ya samu goyon baya a wajensu amma tun da yanzu kin ga sha'anin zaben da za a yanzu yawanci sun waye sun ga abin da yake da shi tun da yawanci akwai yan independent suka masu voting su suka sashi a office da kuma wasu Democrats ne amma kuma ra'ayinsu da irin wannan din suna so amma suna tsoro su fita su fada haka kuma akwai Republicans wanda suna masu goyon bayan su masu ra'ayin kaudin daman suna da wannan ra'ayin amma kuma ba sa so su fito fili su fada saboda haka sun samu wanda zai fito ya fada Donald Trump ba zai ji tsoron kowa ba shi yasa suke goyon bayan shi
ajiya an kin gani ko mu Republican ba mu damu ko wanda kallo kake ba amma in dai zaka yi aiki kana son America, kana son jama'a a zabe ka. Ai mun bi color. Shi president da ya soka kafin Trump ya shiga, first black president, amma me ya ma black people, bai masu komai ba.
Yawa to ka bayyana haka a lokacin baya, amma menene
ba mu damu, muna bin halin mutum ne ba kalan jikin mutum bane, haka Republican suke.
Yawa to Eliakub, kai ka rufe mana wannan babin, kai a matsayinka na independent, ina ne kake gani za a nufa da zai kawo inganci da cigaban Amurka?
America za ta ci gaba, Trump ko ya so ko bai so ba, in ma ya sake ci karshe wata shekara shida ne nan zuwa gaba, shikenan ya zama tarihi. Batun cewa na Georgia ita wannan mata yar baka da wannan na Florida dan baki, in sun ci ina muna zato za su ci gaba yadda abubuwa suke tafiya, amma in sun ci kamar ni nake a hawo ba wani abu zai inganta ni da shi ba, saboda abubuwan su da za su yi wato na mulki da sharar su a jahan su ne kawai, a jahan su ma akwai abubuwan da za su yi, wasu kasa wasu gundumomin suna da independent da za su yi abubuwan su na dokoki nasu, saboda haka abin da za su yi a Florida da abin da za su yi a Atlanta ba shafana zai yi ba. America gaba daya za ta ci gaba kamar yadda nace, Trump in ma ya sake ci sun dauki inda bakar iya sun dauki gwamnati wato majalisar tarayya, watakila ba za su, akwai abubuwan da za su yi wanda zai iya shafana ba zai iya shafana ba, in ka wato wanda sha'anin abubuwa wato na arzikin kasa is cyclical in nature, duk wanda ya san wato tarihin economics is cyclical, abubuwan da yanzu ake yi na wani na tattalin kasa na America abubuwa ne wanda su policing Obama ne, sai yanzu ake ganin wato yaduwar su, saboda baya canja shekara da koshe biyu, saboda haka America za ta ci gaba, America za a iya samun wani wanda zai sake shiriki ta ko wani wanda zai gyara America nan gaba, duk wannan ka duba tarihin, an kika duba tarihin America abubuwa ne wanda sun faru, watakila su ya fara ci gaba a saho abubuwa suna canza a America, saboda kalan America na canzawa, abubuwa yawanci wanda kika ga sun bi bayan Trump yanzu mutane ne wanda suna ganin karfin su yana neman ficewa daga hannun su, saboda yanzu mutane kalan mutane masu kala in kika hada su sun fi wato farare yawa a kasan nan, saboda haka wasu tsoron wannan abin yake ba su tsoro, shi yasa kika ga Trump ya zo yana faɗar irin maganganun da suke tunani su a zuciyarsu, amma ba su da karfin gwiwar faɗa. Trump yana faɗa musu zai hau stage a duniya, suna jin sai faɗa musu, in kika duba duk kasashen duniya haka ne, a Germany suna haka suke yi, a wato a Britania haka suke yi, da shauran kasa da Brazil yanzu ma haka suka fara, saboda kowa ya ga karfin abubuwa karfi mulki na neman ficewa a hannunsa, haka suke reacting, saboda haka America za ta shiga ko da Trump ko ba Trump.
Yawa,
America za su iya zaɓen Democrats, haka suke, saboda su sun san lokacin da za su canza su zaɓi Republicans in abubuwan da Democrats suka yi ba sa so, haka kuma abubuwan da Democrats suka yi ba sa so za su zaɓi Democrats,
saboda
ba sa son gwamnati duk gaba ɗaya haka, saboda akwai abin da suke kira check and balance.
Kyan garin kenan.
Yawa to nagode kwarai da gaske Aminu Eliakub daga Ohio, Malam Yahaya Nok daga Minnesota, da kuma Hajiya Huraira Musa daga New York. Nagode kwarai da gaske.
To madalla a gaida Grace da kuma tawagarta. Kafin mu kai ga ƙarshen shirin gaba bayar da takaitattun labaran duniya.
Ba amurkidan da ake zargin sa da aika da sakon mabamai ga wasu manyan 'yan siyasa na jam'iyyar Democrat da ma wasu masu sukar da milin shugaban Amurka Donald Trump, kotu ta ce a ci gaba da tsare shi kada a bashi beli a bayyanarsa farko wanda ya yi a kotun tarayya birnin New York a jiya Talata. Karamar lauyan gwamnatin Amurka Jane Kim ta ce Caesar Sayoc, wanda aka mayar da shi zuwa New York daga Florida, babban hadari ne ga jama'a, haka zalika kuma hadari ne ga sufurin jirgin sama. An dai tsage sauraron farkon zuwa ranar 12 ga watan Nuwamba na wannan shekarar. Ana zargin Sayoc ne da aikewa da sako na kunshi guda 16 dauke da bama-bamai, wanda a ciki ya aikewa tsofaffin shugabannin Amurka da suka hada da Barack Obama da Bill Clinton da ma tsohon sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da wani hamshakin attajiri mai biliyoyin dala George Soros da kuma tashar CNN. Sai dai babu wani bab da ya tashi kafin a gano, haka zalika babu wanda ya samu rauni.
to madalla a gaishe ka baba kafin mu salama muna mika sakonta aziya magana zifi sani da sauran iyalai bisa ga rasuwar mahaifinsa Alhaji Sani Flawo Gumel Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma kyautata namu karshen to masu sauraro an maka karshen shirin namu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu amma dan baba ya koma kiri wanda ya gaba ita na gabatarwa da kuma Chubahiro Dido ne wanda ya bada umarni da ma engineer mu ne Craig Barnes Nisar fili hashin gumel nake cewa sai mun haɗu in an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.